تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Alhaji Muhammad Gindimi a nan da Buwa Road a cikin garin Maiduguri ta jihar Borno, a yau Juma'a 24 ga watan Ramadan hijiran Manzo sallallahu alaihi wa sallam 1431, wanda kuma ya zo daidai da 3 ga watan 9 miladiya ta 2010. Inda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsir suratul Hijr, ga fa mu je ga ayoyin da za mu karanta mu fassara. Akwai tambayoyi da za mu ansa kaɗan. Akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da halaccin yin addu'a, mummunar addu'a ga wani shugaba azzalimi. Yace sun yi takaddama shi da wasu, wasu suka ce ya halatta musulmi ya yi addu'a mummuna ga azzalimin shugabansa, wani kuma ya ce a'a, shi kuma ya ce a'a. To sai suka nuna masa wani babi a cikin littafin Al-Azkar na Nawawi wanda ya yi magana a kan wannan. To shi ne yake son ƙarin bayani dangane da haka. A shugaba azzalimi iri-iri ne. Akwai shugaba azzalimi wanda yake ba musulmi ba, akwai kuma musulmi. A musulmin akwai wanda shugaba ne wanda kana karkashinsa, akwai wanda kutakila ba karkashinsa kake ba. Shugaban da yake azzalimi ba musulmi ba, babu shakka abu ne da yake wajibi musulmi su nemi tsarin Allah daga zalincinsa. Allah madaukakin sarki ya kame hannunsa daga zalincin da yake musu, musamman ma idan ya zama da zalincin nashi yana ta ƙara faɗaɗuwa, kamar yadda muke ganin zalincin ƙasashe na yamma ko ƙasar Isra'ila akan Falastinawa da sauransu. To za ka roƙi Allah madaukakin sarki ya tsirar da musulmi daga wannan zalincin. Akwai kuma wanda yake musulmi ne kuma kai ɗaya ne daga cikin talakawansa, kuma azzalimi ne, babu shakka za ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya tserar da kai daga zalincinsa, kuma za ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya gyara shi wannan zalincin da yake daina. A nan addu'ar da za ka yi ba wai addu'a ce ta Ubangiji maɗaukakin sarki ya ƙara ɓatar da shi ba, don ya ƙara ɓatar da shi kai ma za ka ƙozo, yana ƙara ɓacewa kai ma kuma wahala za ka ƙara shiga. Don kai dai ka roƙi Allah ya kubutar da kai daga zalincinsa da sharrinsa, kuma Ubangiji ya gyara shi. Idan ba mai gyaruwa ba ne, Ubangiji ya kauda shi, ya kawo waɗanda za su maye gurbinsa su yi musulmi adalci. Wannan ita ce addu'ar da ya kamata ka yi. Sannan abu na biyu da ya kamata a gane a nan shi ne, lokacin da kake addu'a idan an zalince ka ko ana cikin zalincinka, ba sharaɗi ba ne sai ka kira sunan wani. Baya daga cikin sunna ma ka rika ayyana sunayen wasu. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika addu'a ga wasu manyan azzalimai na Qurayshawa, yana ayyana sunansu, kaga Ubangiji sai ya saukar da aya, laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Daga nan Manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya daina kiran sunaye. Don haka ba sharadi bane sai ka kirawo sunan wani, ka ce Allah ya masa kaza, Allah ya masa kaza. In ka ce duk wani azzalimi, ya Ubangiji Allah ka tsare mu daga zalincin sa, ka mayar da zalincin sa a kansa. Saboda haka kaga anan duk wani azzalimi ya shiga, da wanda kake niyya, da wanda baka niyya, da na kusa da na nesa, duk sun shigo. Sabanin in ka ware suna, to wani sai ce wani abu ne ya haɗo ku, akwai wata wato tsantsama tsakaninku da shi. Amma in ka bar abin a rufe, to kaga anan duk wani ma azzalimi ya shigo karkashi. A shugaba idan na musulmi ne ana sanya gyaru, domin gyaruwarsa gyaruwar waɗanda suke ƙasa da shi ne. In ya gyaru waɗanda suke ƙasa da shi su ma ana sa ran za su gyaru, sabanin in ya lalace to sai ya lalata na ƙasa da shi shi ma. Shi yasa za ga magabata suna son su yi addu'a kyakkyawa ga shugabanninsu domin su gyaru. Imamu Ahmad da Fudail ibn Iyad an ruwaito suna cewa da a ce akwai wata addu'a da nake da garanti gurin Allah cewa in na yi ta zai karɓa min, to sai in yi shugabana ita, in ce Allah ka gyara shi ka mai da shi mumini salihi mai tsoron Allah mai ibada mai riko da sunna. Wato ya zamana yana son sunna, ana ganin shi gurin karatu yana taimakawa masu karantarwa, yana taimakawa mabukata. To kaga in kai wannan ka taimaki kowa da kowa, kuma aka karɓi wannan addu'a taka, kowa zai ji daɗi. Amma in ka ce Allah ƙara tarwatsa shi, ka ƙara lalata shi, ka ɓalɓalta shi, to in ya ɓalɓalce kai ma fa sai ya ɓalɓal. To shi yasa ake son hikima a irin wannan. Wannan kuma ya rubuto doguwar takarda da ban so san karanta doguwar takarda ba, tana cinye mana lokaci. To yake cewa a jiya kayi bayani akan masu luwaɗi, har da irin la'antar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi musu har sau uku. Ya ce to mu muna da wani mai yin irin wannan aiki, kowa ya sani a unguwarmu, duk lokacin sallar juma'a shi baya zuwa, saboda daidai wannan lokacin zai zo shi da wani ɗan saurayi ko yaro kimanin shekara 12 ko 15 da shigar da shi gidansa ya biya buƙatarsa da shi. Ya ce to shi abin da yake tambaya shi ne yaya hukuncin cin zankar wannan mutum ko sadakar da zai bayar ko zuwa gunsa don neman wani taimako. Ya ce abin al'ajabi matansa su kansu sun sani, in jama'a sun yi magana sai ya ce su yi wa gidajensu kuɗi zai biya. Ya ce bulama da lawan sun ce kar kowa ya yi masa magana. To irin waɗannan suna nan da yawa, muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya shirye su, ya gyara zukatansu, ya dawo da su kan hanya. Idan kuma ba za su gyaru ba, to ya Ubangiji ya tumɓuke mana su daga tsakankaninmu, domin zamansu a cikin al'umma guba ne. Shi yasa aka ce a kawar da su. Idan za su gyaru to yana da kyau a yi musu addu'a Allah ya gyara su, ya shirye su, su gane abin da suke yi ba ya da kyau, su dawo kan tafarki. Idan kuma wanda za su gyaru ba ne, Ubangiji ya tumɓuke su, ya yi mana maganinsu, ya share su, ya kawo ƙarshensu yadda ya yi wa mutanen annabi Lot. Wannan ita ce shi ne fatanmu ko'ina, ba wai unguwarku kawai ba, duk ma inda suke. Watakila na unguwarku ɗaya ne ka gano, ba lallai ya zama shi kaɗai ba ne, amma shi dai ya fito fili. Kaga shi wannan ya fito da barnarsa karara, kowa ya sani, har ma yana takama da shi, yana da dukiya, don haka zai iya sayan gidan kowa ma in ba zai iya zama kusa da shi ba. To kaga wanda zai fito yana yin wannan, to yana daga cikin waɗanda suke yi wa Allah maɗaukakin sarki kalubale. Shi abin nashi ya yi tsanani ƙwarai da gaske. Annabi yana cewa kullu ummati mu'afa ila al-mujahirun, duk al'umma ta za ta iya samun rangwame, amma banda wanda suke fitowa da karara suna nuna laifinsu kamar irin wannan, har ma da cewa ku yi wa gidajenku kuɗi, ga gidajen kuɗi ko nawa ne zai saya. To muna fatan in zai shiryu Allah ya shirye shi, in ko ba zai shiryu ba Allah ya gaggauta aika shi wajen ƴan uwansa. Sannan maganar zakka ba haƙƙinsa ba ne, ai zakka haƙƙinka ne, kuɗinka ne, ba wai nashi ba ne. Wannan dukiya da take hannunsa ai Allah ta Allah ce, kawai an ɗora shi akan ta kama wakili ne. Saboda haka zakka magana ce ta haƙƙin talakawa ɗauka a basu, Allah ne ya ce ka basu tasu ci. Don haka koda ga yadda yake tsakaninku da shi babu jituwa saboda irin halin da yake, to ai haƙƙinka ne ya baka kayanka kawai. Sai dai kawai wannan zakkar da wannan sadaka duk ba za ta fishe shi ba. Wannan laifin da yake yi kada ya tsammani cewa dan yana fidda zakka shikenan kuma komai za a share masa, ko dai yana ba da sadaka ko yana sharewa mabukata hawayensu. Wannan ba shi zai fitar da shi a gurin Allah ba, sai dai ya tuba ya daina abin da yake yi, ya yi nadama ya janye. Saboda haka maganar zakka ko wani sadaka da za ta fito da hannunsa, matukar dai ba kasan cewa hanyar da yake neman kudin ba. In hanyar da yake neman kudin hanya ce ta haramu, to ba za ka karbi wani kyautarsa ba. Amma zakka wannan haƙƙi ne, ko da ɓarawo ne ya sata ko fashi ya sato kudi, in shekara ta zagayo wajibi ya yi wa kudin zakka. Ba zai ce ai kudin fashi ne ba, shi ba zakka a ciki. A wannan kudi shi zakkar haƙƙin kudin ne da Allah ya sa a cikin talaka, ya sa haƙƙin talaka ne da Allah ya sa a cikin kudin. Shi yasa mutum ko da yaro ne ƙanƙani ko mahaukaci, ana fitar da zakka daga dukiyarsa, saboda haƙƙin ya ta'allaka da dukiyar ne, ba da shi mai dukiyar ba. Inda da shi mai dukiyar haƙƙin yake rataya, kaga ba za a fitar wa da yaro ƙarami zakka a kudinsa ba, saboda shi bai balaga ba tukunna. Ba za a fitar wa da mahaukaci zakka a kudinsa ba, saboda shi ba ya da hankali. To amma saboda haƙƙin a cikin kudin ya rataya, ba a cikin mai kudin ba, saboda haka shi wannan haƙƙin yana nan, za a fitar da shi a bawa masu shi. Wannan kuma wata ce ta rubuto, tana neman addu'a, ke cewa yau shekara uku tana cikin matsala tunda ta fara sa hijabi, ta samu sabani da iyayenta, yanzu haka mahaifiyarta ba ta yi mata magana, shekara biyu kenan tana cikin damuwa. To shin wannan tana so ta sani wannan abinda mahaifiyarta ke na fushi da ita, wannan zai zama mata matsala ko zai sa su shiga wuta ko wani abu? Kuma dai tana neman Allah ya ɗan uwa saya ta da addu'a, Allah ya fitar da ita daga cikin wannan yanayi da take ciki, ita kuma mahaifiyarta ta, Allah ya fahimtar da ita. Duk abin da ya shafi da'a ga Ubangiji, ai ba batun ai ma wani da'a da ta saba wa da'ar Ubangiji. Da'ar Ubangiji ita ce gaba. Allah ya ce ku yi wa iyaye da'a, amma kada da'ar da ku musu saba wa da'ar Ubangiji. Don haka ba za ka yi wa mahaifi da'a ba ko mahaifiya akan abin da saban Allah ne. A nan mun faɗi ko a nan ko a karatu, ina jin mata muka faɗi kissar Sa'd ibn Abi Waqqas lokacin da ya musulunta. Mahaifiyarsa ta ce ko dai ya bar wannan musuluncin ko kuma ta kashe kanta, ta kici ta sha ta kisha har ta mutu, a riƙa zagin shi da wannan, ana cewa ya qatila ummi, a riƙa zagin shi ana cewa ga wanda ya kashe uwarsa can. Saboda haka sai ta kauracewa abinci, ta kauracewa abin sha, ta zama hatta inuwa ma ba ta zama inuwa, sai dai ta zauna a rana ko ita tana jiran ta mutu. To shi kuma da ya zo ya ganta, yake cewa a gaya mata, ya kira ta, ce wannan abin da kike ki daina, inda a ce kina da rai 100 za ki rika mutuwa rai ɗaya bayan ɗaya, to sai dai su kare, ba zan bar abin da nake kai ba. To kaga da taga cewa wannan abin da gaske ne, ba zai bari ba, sai ta dace ci gaba da cin abincinta. Saboda haka ba a yi wa iyaye da'a akan abin da ya saba wa Allah, ko da wasu suna saban Allah su kuma za a yi musu da'a akan abin da duk bai saba wa Allah ba, amma abin da ya shafi saban Allah to ba za a yi musu da'a a nan ba. Sai dai ki ci gaba da yi mata addu'a, kuma ki ci gaba da yi mata biyayya cikin dukkan al'amuranki. Kada ki ce ko saboda ta bata miki magana ba za ki mata biyayya ba, ki ci gaba da kyautata mata a sama ma da yadda da kike, dan ta fahimci cewa sa hijabin ki ba wai lalacewa ki kai ba. Wannan kuma yake cewa a satin da ya wuce a tafsiri a kissar Annabi Isma'il da matarsa ta biyu, lokacin da Annabi Ibrahim alayhi salam ya zo ya tambaye ta game da rayuwar da suke ciki, ta gaya masa cewa ai alhamdulillah suna cikin jin daɗi da walwala, sabanin abinda matarsa ta wadatar zuci. Na'am, wannan yana daga cikin wadatar zuci, abinda Allah ya baka ka wadatu, ka gamsu, ka nuna cewa Ubangiji bai gaza ba wajen baka abinda kake nema, wannan shi ake kira kana'a. To shine kuma sai yake cewa yana son ai masa bayani akan shafar fuska bayan addu'a, dan wasu sun ce ba komai, saboda akwai hadisin Abdullahi dan Umar da yace idza rafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, idan annabi ya daga hannayensa yana addu'a to baya sauke su sai ya shafa fuskarsa da su. Ce yana son karin bayani. Babu shakka akwai hadisai da suka zo akan batun shafan fuska, sai dai duk hadisai ne wanda ba su inganta ba, kuma rauninsu rauni ne mai tsanani. Akwai rauni da yake mai ɗan dama-dama mai sauki, wanda idan hanyoyin hadisi suka haɗu suka yi yawa za su iya ciccipa shi su kai shi hasal li gairi. To amma in raunin yayi tsanani to hadisin ba zai tashi ba, sai dai ma ya ƙara rauni. Wato ka inqazil gariqi bil gariqi, kaman mutane biyu ne ruwa ya ci su, ɗaya ya ce ka taimaka mu, to wa zai taimaka mu ne, inna kullum biha. Ora ka ba maganar wani bi majmu'u turuqihi, wannan maganar ta sabawa ka'ida da su malaman hadisin har da shi kansa yana ciki wanda suka shimfida, ta cewa hadisi ba zai zama hasal li gairihi ba sai idan hanyoyin da aka ruwaito su, da aka ruwaito hadisin ba su yi bazan masu tsanani wajen rauni sosai ba. Shi yasa wasu malamai suka tafi akan cewa ba buƙatar sai ka shafa fuska. Har ma Izzuddin Ibn Abdussalam Sulṭanul Ulama yake cewa la yamsahu wajhahu illa jahil, shi ta jahili ke shafa fuska sai ya gama addu'a. Abinda yake nufi jahili wanda bai san wannan hukuncin ba, ba yana nufin duk wanda ya saba ya shafa fuska ba ka ɗauka jahili ne bai san komai ba. Yana nufin wanda bai san wannan hukuncin ba, bai san raunin hadisan ba, to zai iya shafa fuskarsa. Ibn Arafa daga cikin malaman Malikiya yana daga cikin wanda suke karhanta yin wannan, saboda nassi bai zo akai ba. To mutane sun saba wani in ka ce ka a shafa fuskar sai shafa kirji, wato sai ga ya daga bai shafa fuska ba amma ya shafa a kirjinsa. To kaga meye bambanci da ka shafa fuska da ka shafa a kirjinka? Domin wani zato yake cewa ai an yi addu'a ce take saukowa cikin tafin hannunsa, don haka in ya saki hannunsa bai shafa a ko ina ba kamar ta zube. To sai ga ya gama addu'ar yana ta dan dare-daren ya saki hannun nasa, yana ta neman ina zai kai su, sai ga ko ya shafa akan kirji ko akan cinya, wai shi dai sai yayi wani abu. To ba inda aka ce addu'a tana ana daga hannu, amma magana shafawar ita ce ba tabbata ba. Saboda haka idan an ga mutum yana shafa ba bude masa wuta za a yi ba, illa iyaka idan ɗalibin ilimi ne wanda zai fahimta sai a fahimtar da shi, in kuma zai fahimta ba to ka a matsa masa akan wannan. Wani kuma yana neman a gaya masa abinda wannan hadisi yake nufi, ya ti alal nasi zaman la yubali almar ma akhadha min halalin am haram, wato wani zamani zai zo wa mutane da mutum bai damu ba ta ina kuɗi suka shigo masa, ta halal ne ko ta haram. Wannan ai wani sharhi za a yi maka, kai kana rayuwa a Najeriya kana ga abin da yake yi, yanzu sai an maka sharhin wannan hadisin, kullun ga sharhin sa nan kana gani a baro-baro. Haka za mu koma, za mu koma tafsiri inda za mu tashi akan aya ta 78. وإن كان أصحاب الأيكة لتقص 78.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
الله يجي وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين كما للي متانا أيكة لظالمين حقيقة باشكا الظالمين. فانتقمنا منهم سي مكيمس أزابر واتو أزابر أزابر راموة. وإنهما لبإمام مبين كما للي سوء ودنا القريوب دابيو سنة وتحنيا في تتشيا. وبنجي مدعو كنسر كي بايان باير دكسر متانا النبي لوت ياغم باير كسر إبليس دا آدم, sai kuma kissar annabi Ibrahim da Lut sai kuma kissa ta uku ita ce kissar ashabul aika. Ashabul aikati al'aika shine gurin da yake sarkakiyar abin nan itatuwa bishiyoyi, gurin da yake da duhuwa shi ake kira al'aika. To gurin da suke zaune su waɗannan mutane ana kiran shi da wannan suna al'aika. Su ne mutanen annabi Shu'aib alaihi salam. Annabi Shu'aib Allah maɗaukin sarki ya aiko shi zuwa ga al'ummomi guda biyu, ya aiko shi zuwa ga mutanen Madiyana, wa ila adin akhahum Shu'aib wa ila Madiyana akhahum Shu'aiba. Ubangiji ya turo shi zuwa ga mutanen Madiyana, haka nan ya turo shi zuwa ga ashabul aika, wato su mutanen Madiyana su ne mazauna birni daga cikin mutanensa, su kuma ashabul aika su ne wanda suke cikin wato ƙauyuka. Amma dukkaninsu annabi Shu'aib alaihi salam shi ne annabinsu da Allah ya turo musu don ya musu wa'azi, ya musu gargaɗi. Da haka ya yi wa mutanen Madiyana gargaɗi, ya yi wa mutanen aika gargaɗi. Mutanen annabi Shu'aib alaihi salam sun shahara da laifuffuka iri-iri. Daga cikin laifuffukansu bayan shirka da Allah ta hanyar bautar gumaka akwai fashi, suna da yawan fashi, sannan kuma suna tauye ma'auni, wato mizani, wato ma'auni ko kwanan awo ko kuma abin nan mizani sikeli, suna tauyewa. To sai Ubangiji maɗaukin sarki ya turo annabi Shu'aib alaihi salam don ya hana su waɗannan laifuffuka, ya kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai ba tare da sun haɗa wani da shi ba, sannan kuma ya gaya musu kada su tauye ma'auni, wala tanqusul mikyala wal mizan, kada ku tauye ma'auni wanda yake na awo kamar kwanan awo, kada kuma ku tauye sikeli wanda wannan aikin su ne, sannan kuma kada su rika tsare hanya suna fashi, wala taqulu bi kulli siratin tu'iduna wa tusudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghuna aywaja, kada ku rika tsayo zauna akan hanya kuna dako, kuna fakewa, kuna labewa, kuna yi wa mutane fashi, wanda duk aikin su ne. Kaga za ku ga mutanen annabi Lut bayan shirka abinda aka same su da shi abinda ya shafi moral corruption ne, amma su waɗannan financial corruption ne aka same su. To in ka duba sai ga al'umma mu duk ta hada wannan, ga moral corruption, ga financial corruption, ka same shi shugaba ne an ba shi rukon wani abu na al'umma yana sama da faɗi da dukiyar jama'a, sannan kuma a ɗabi'unsa da halayensa kuma ba mai kyau ba, ka same shi kuma yana neman maza. To kaga shi ya hada duka abinda a dalili ɗaya an halaka al'umma da shi, abu ɗaya daga cikin abubuwan da aka halaka al'umma saboda shi ya hada su duka. Yana fashi ko bai dau makami ba zai fashi da biransa da matsayinsa. To kaga wannan duk yana nuna maka cewa Allah maɗaukin sarki yana son al'ummar wannan da rahama. Ka duba yadda ya halaka al'ummomin da suka gabata a dalilin wannan laifukan, amma gashi a wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama ana samun masu wannan laifukan. Za ka iya samun mutum ɗaya duk ya haɗa waɗannan laifukan, ba wanda baya yi, shi kaɗai ka same shi mushriki ne, kullum yana bin bokaye da matsafa da 'yan tsungu da 'yan bori da waye, kaga anan babu tauhidi. Sannan ka same shi kuma ta fuskar ɗabi'u da halayya babu kyakkyawan halaye, watakila ka same shi mai neman maza ko mai neman mata ko haka dai, za ka iya samun shi. Sannan kuma ka same shi har ila yau gashi da sama da faɗi dukiyar mutane, shi kaɗai ka same shi kuma ɗan fashi da biru, wato duk za ka same shi kowane abu da aka halaka al'ummomin da suka gabata shi duk yana yi. Amma sai ka ga cewa Ubangiji maɗaukin sarki ya masa talala, ya yi istidrajinsa, ya bashi yana ta yin abin da yake yi. Wannan ba wai don Ubangiji ya manta da shi ba ne, ko ku a'a don Ubangiji yana ɗaukan ba laifi yake yi ba, a'a wannan talala ce, kuma yana cin gajiyar samuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma ne. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu li'azzibahum wa hum yastaghfirun. Ubangiji ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su, kuma Ubangiji ba zai musu azaba ba suna neman gafara. To wannan ta sa Ubangiji bai saukar da wata azaba sa ta gaba ɗaya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah cewa ya Ubangiji kada ka halaka al'umma ta halakawa ta gaba ɗaya. Allah ce ya karba. Amma ba dan haka ba, da tuni an share mu. Da tuni ba abu ba, sai dai kuma wasu daban, sai dai Allah ya kawo wasu daban. To amma saboda wannan addu'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai aka bar mu, sai dai kuma in aka tashi kama bai laifi zai ji ba daɗi. domin a nan duniya za a iya kama shi, kuma ba ka bar shi a nan duniya akwai gaba can, ai ba an gama rayuwar ba kenan, in an mutu wani wuri za a je a ture abin da shi shi kadai, can kuma ya haɗu da waɗanda in akwai yadda zai ya basu cin hanci sai ya basu. To saboda haka kaga an gama maganar waɗanda ta fuskar halayya da ɗabi'u da waye laifin su bayan shirka, sai kuma aka zo laifin waɗanda su kuma ta fuskar barna da dukiyar jama'a ko kuma cin haƙƙin shiga haƙƙin wasu, su ne waɗannan mutanen Annabi Shu'aib alayhi salam. Ubangiji maɗaukin sarki ya aiko Annabi Shu'aib ya ta musu wa'azi, kada ku tauye ma'auni, kada ku tauye sikeli, ku ba wa mutane haƙƙin su, kada ku wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum, kada ku tauye wa mutane kayayyakin su, kowa ku bashi haƙƙin sa, ya ta musu wa'azi, wala taqulu bi kulli siratin tu'iduna wa tusudduna an sabilillahi man amana bi wa tabghuna haywaja wa zkuru id kuntum qalilan fakassarakum. Ku tuna lokacin da ba ku da yawa, Ubangiji ya ba ku yawa, ya ba ku ƴaƴa, kuka hayayyafa, kuka yi zuriya, amma gashi kuma kun zo kuna maimakon ku gode wa Allah bisa wannan ni'imar da ya muku, ku bauta masa, ku bar laifuka, ku ba mutane haƙƙin su, ku yi adalci a zamantakewar ku, sai duk ba ku yi. To amma sai duk wannan bata sa sun saurare shi ba, suka ma riƙa masa izgili cewa su fa ba ma sa fahimtar abinda mai mai ma yake faɗa ne. لا نفقه كثيرا مما تقول وإنا لا نراك فينا ضعيفة ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. شموف باما فهينتر ما مكيكي غي أمنا موف بنا غننك كيف لنقرم الهكيني كي أمي هذا ذاك ردك فسكنت مكان غي أمنا وانا مغنن مومن ينكاس ومومن يماس إيماس كذا ماس كذا وإنا لا نراك فينا ضعيفة ولولا رهطك بعدن جماء ركبا بعدن قبيل ركبا بعدن أقوان كبا larajamnaka da mun maka ruwan duwatsu wa ma anta alaina bi aziz kuma kai ba wanda zaka gagare mu bane ba ka fa karfin mu ba. Annabi Shu'aib ya cigaba da musu abin nan amma basu saurare shi ba, shine Ubangiji da ya tashi saukar musu da azaba. A wani gurin Allah ya ce fa akhadhatuhum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jasim fa akhadha alladhina zalamu as-sayha fa asbahu fi darihim jasim. A wani gurin Ubangiji ya ce saiha wato ƙara wata tsawa mai ƙarfi ta kama waɗanda suka yi zalunci, suka waye gari a gurgurfane a mace a cikin gidajensu. A wani gurin Ubangiji ya ce rajfa wato girgiza ta kama waɗanda suka yi abin nan suka saba Annabi Shu'aib fa asbahu fi darihim jathimin, suka waye gari a gurgurfane a cikin gidajensu. To kaga anan Allah yana nuna maka ya hada musu azabar rajfa da saiha, domin duk sanda aka samu girgizar ƙasa din, ƙasar ta girgiza da su, to za a wannan wato fashewar ƙasar da girgizar ta za ta haifar da wata ƙara mai tsanani sakamakon wannan fashewar ƙasa din, wanda kuma duk wanda zai ji wannan ƙaran dole ya dimauce, dole ya gingice shi kansa, wannan ƙaran ya isa ya zama azaba shi kadai. To gabanin wannan kamar yadda malamai suke cewa Allah ya aiko musu da wani tsananin zafi, domin Annabi abin nan Annabi Shu'aib ya gaya musu cewa wato ko dai su dawo su bi tafarki ko kuma Ubangiji ya saukar masa da azaba su mai tsanani, don haka Ubangiji sai ya saukar musu da azaba mai tsanani cewa mazulla wato zafi mai tsanani wanda daga ƙarshe suka rika neman inuwar da za su sha. Allah ya turo wani girgije, suka je suna fakewa suna ganin kamar ga inuwa, daga baya musu ruwan wuta, Ubangiji ya halaka su. To kusa suke da zamanin Annabi Lut alaihi salam, ba nisa tsakaninsu da zamanin Lut alaihi salam, shi yasa Allah ya ce wa ma qaumu lutin minkum biba'id. To mutanen Annabi Lut ba nisa suke da ku ba, ba a daɗe da yin wannan ba, kuma gashi yanzu kun zo kuna sabawa Allah. To shi yasa Ubangiji maɗaukin sarki ana yake cewa fantaqamna minhum, sai muka yi musu azaba ta kamu ta ramuwa akan abin da suke yi na laifi. Wa innahuma labi imamin mubin, kuma lalle su, damirin wannan yana komawa ga alƙaryar mutanen Annabi Lut da kuma alƙaryar mutanen Shu'aib. Saboda haka su waɗannan alƙaryatai guda biyu labi imamin mubin suna akan wani gwadabe fitacce, wato kan wata hanya fitacciya da duk masu bi ta gurin suna ga alamun lalle dan an yi wa wasu azaba. Don haka Larabawa suna bi ta gurin suna ganin abin da ya faru ga waɗannan mutane. to sannan ubangiji ya kawo kissa ta gaba wala kad kadzaba ashabul hijr al mursalin ashabul hijr sune mutanen annabi salih mutanen annabi salih Allah ya ce hakika mutanen garin hijru sun ƙaryata manzanni wa atainahum ayatina kuma mun ba su ayoyinmu fa kanu anha mu'ridin sai suka zama masu bijirewa ayoyinmu wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin kuma sun kasance suna fafe duwar wasu suna yin gida aminin suna masu kwanciyar hankali fa akhadhatuhumus sayhatu musbihin sai wata ƙara ta kama su da sassafe fama agna anhum ma kanu yaksubun abinda suke aikatawa suke tsoruta na laifuka ma agna anhum bai wadatar musu da komai ba ubangiji sai ya kuma ba da labarin mutanen annabi salihu wanda su kuma Allah madaukakin sarki ya ba su ni'ima ni'ima ta karfin jiki karfin halitta wato suna da gini da diri wanda yake lafiyayyen diri lafiyayyen gini Allah ya ba su karfin jiki sannan kuma ya ba su wayewa ta zamani wanda ba kowa yake da ita a lokacin ba maimakon mutum ya je ya yi bukka ta yayi ko ya yi bukka ta wani abin nan a ciki ba tare da suna abin nan ba kamar yadda Allah yake cewa wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusuran wa tanhituna aljibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'thu fil ardi mufsidin annabi salihu yake gaya musu kutuna ni'imar Allah da ya muku da ya sanya ku shugabanni bayan mutanen adawa bayan ya halaka adawa ku kuma ya ba ku shugabanci kuka zan kun maye gurbin su wa bawwa'akum fil ardi ya ba ku mazauni a doran kasa tattakhizuna min suhuliha qusuran gurin da yake da taushi a kasa ku zo ku yi manyan gine-gine ku yi manyan binaye wa tanhituna min aljibali buyutan sannan kuma ku zo duwar wasu kuma kuna rarake su kuna yin gidaddaji wannan duk ni'ima ce da ubangiji ya muku sannan ga gonaki da Allah ya baku gonaki na shuke-shuke da dabino atutrakuna fi ma hauna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadin Allah ya ce atutrakuna fi ma hauna aminin haka za a kuna zatan za a kyale ku cikin wannan rayuwar kuna wato kuna ta barar rajewa kuna yin abin da kuke so fi jannatin wa uyun kuna cikin aljannatai wato kuna cikin gonaki da idanuwar ruwa na marmaro da suke babbugo muku kuna sha kuna ta morewa wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim da kuma abin nan shuke-shuke da dabino masu ƴaƴa itatuwa masu laushi ku ci ku ji daɗi ku more wa tanhituna min aljibali buyutan farihin sannan ku riƙa fafe gidaduwar kuna yin gida kuna homa kuna nuna cewa kun fi ƙarfin Allah kuna girman kai haka ya riƙa musu wa'azi kaga ashe kenan ubangiji ya shimfiɗa musu ni'imomi daban-daban ya shimfiɗa musu ni'imar ƙarfin jiki mutumin da zai fafe dutse kai ma ka san ƙarfa ne ba a lokacin ba technology irin da yanzu da zaka ce wani injini yake fasa dutsen su da ƙarfin jikin suke fafe dutse su yi ɗakuna su yi gurin kwara su yi falo su yi kitchen yadda ka san ana gida haka za su fafe dutse su yi gida to kaga mutumin da yake cikin bukka baya da kwanciyar hankali don yana tsammanin kowane lokaci za a iya kawo masa hari a ture bukkar a shiga a same shi inda yake lokacin da ya yi gidan ƙasa sai ya riƙa jin cewa yanzu ya samu kwanciyar hankali sama da da amma kuma kwanciyar hankalinsa ai ba ta kai wanda fafe dutse yake yi gidansa ba kaga shi babu maganar cewa akwai yadda za a rusa wannan za ka rusa dutse ne to zai fafe dutse ya yi gidansa to haka suna fafe dutse su yi gidansu suna jin cewa kamar ba abin da zai iya samun su har ma abin da annabi salihu zai gaya musu na cewa azabar Allah ba za ta same su in ba su yi imani ba suna ganin ai gidaddajin su din nan sun isa su kare su da kowace irin azaba ce duk wata azabar da za ta zo in suka shiga gida suka shiga cikin duwatsu suka rufe sai ai azabar a gama su fito su ci gaba da harkar su ba san cewa sha'anin ubangiji ya fi ƙarfin wannan ba maganar ka ce zaka guje wa Allah aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa sai ta same ku, sai dai Allah bai tura ta ba. Amma duk inda kuka shiga aina ma ta kunu, wato idan akwai inda zaka je ka boye, ba karkashin samaniyar Allah kake ba, ba kan kasar Allah kake rayuwa ba, babu shi. Duk inda zaka mutuwa can za ta je ta same ka, walau kuntum fi burujin mushayyada, ko da kuna cikin manyan gine-gine wanda aka sa ɗan gadi, aka sa kofofi bullet proof ko to babu malaika proof bullet proof. Duk inda kake mutuwa sai ta shiga ta zakulo mutum, walau kuntum fi burujin mushayyada. Akwai wata kisa a cikin littafin Al-Azama na Abu Shaykh, lokacin Annabi Sulaiman sun mala'iku suna zuwa gurin annabawa, saboda mala'ikan mutuwa yana zuwa fadar Annabi Sulaiman alayhi salam. Sai ya zo wata rana ya zauna, sai mala'ikan mutuwa ya riga kallon wani mutum cikin fadawan Annabi Sulaiman. Da aka tashi daga fada, wannan mutum ya je cewa Annabi Sulaiman, gaskiya ni ban gane ba, mala'ikan mutuwa bai waye ta kallo na, dan ni abin nan kuma ko kai ne haka zaka ce? Da an juma suka yi duya sai ga shi yake kallo, ya ce wa Annabi Sulaiman, dan Allah shi dai alfarmar da za a yi a samo iska a umarce ta ta dauke shi ta kai shi can kasar India, wato daga Palestine, daga wajen Kudus, a dauke shi mala'iku su abin nan aljanu su dauke shi, ko iska ta dauke shi ta kai shi can kasar India ta yadda shi, saboda shi bai yadda da wannan mala'ikan, bai yadda da shi ba. Kashi gari sai mala'ikan mutuwa ya zo, shi kuma Annabi Sulaiman ya sa an dauke wannan mutum an kai shi can kasar India, an jefa shi can. Sai mala'ikan mutuwa da ya zo fada, sai Annabi Sulaiman yake cewa, je ka tsoratar da bafadina, ka riƙa kallonsa, wato irin ya gaya masa cewa nan gaba ya daina haka, kaga yanzu ka raba shi da garinsa. To shi da sai yake cewa, ai mamaki nake, Allah ya ce da ni bayan wasu lokuta kaɗan awanni a je guri kaza a India da horonsa, kuma gashi anan. An ce da ni a inda zan dauko ransa, kuma gashi kuma su bai fi duk bai fi awa ɗaya biyu kuma a ce a dauko ran nasa ba, gashi kuma kuna tare da shi anan. To lokacin da yayi ina zuwa can sai na ganshi, ashe mutuwarsa aka dauka wurin da zai mutu aka kai shi, kaga da ya sani ma ya zaman sa. To aina ma ta kunu ya durikum al-maut, duk inda kuke mutuwa sai ta riske ku, so aka shi da ya san yanzu a can zai mutu, ai ba zai je ba. Shi yasa Allah ce, wala tadri nafsun madha taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ba wanda ya san ina zai mutu, ina mutuwarsa take. To shi yasa su suna fassaka gidaje, suna fafe duwatsu, suna yin sun dauka cewa wannan idan mutuwa ta zo za ta abin nan za su iya kare kansu daga mutuwa, wanda kuma sun san mutuwa ta fi karfin haka. Shine Allah ce, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan amini, sun kasance suna fafe duwar wasu, suna yin gidaje amini, da suna masu kwanciyar hankali. Fa akhadhatuhumus sayhatu musbihi, amma duk da haka sai karan nan ta zo ta same su, ta kama su karar azaba, musbihi da sassafe, wato da sassafe wannan kara ta zo ta same su, bayan Annabi Salih ya ba su wa'adin kwana uku, tamattu fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghayru makzub, ku je ku ji daɗi a gidaddajinku, ku huta a gidaddajin, amma kwana uku kawai aka baku. Kuma alkawarin Ubangiji in ya zo ba Ubangiji ba zai sake shi ba. Shine Allah ce, fama aghna anhum ma kanu yaksibuna, abinda suke tsoro huta, wato abinda suke aikatawa da abinda suke ginawa na gidaddaji, duk bai wadatar da su komai ba. Don haka duk yadda suka tara, da gidajen da suka gina, da mulkin da suka dasa, da karfin jiki da suke da shi, duk wannan bai wadatar da su daga Allah ba, da azabar Allah ta zo sai da ta auka musu. Domin Ubangiji yana gaya mana cewa ya shiryar da su, amma sun zabi shiriya akan, sun zabi makanta akan shiriya. Wa amma Samud fa hadainahum fastahabbu al-ama ala al-huda, sun zabi su makance akan su bi shiriya. Ya tabbata a hadisi cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin zai je Tabuka, domin wannan wannan gurin nasu al-Hijr din shine yanzu ake kira Madainu Salih, yana nan hanyar daga Khaybar zuwa Tabuk, wanda zai kama hanyar Khaybar, daga Khaybar in zai je Tabuk to zai bi ta gurin ana kiran shi Madainu Salih, yana cikin kasar Saudiya. To har yanzu in ka je sai ka ga duwar watsin duk afafai kana ganin su gasuwan dakuna ne har gobe. To annabi lokacin zai je Tabuk da shi da sahabbansa sun bi ta wannan gurin, ta wannan hijiro din, gurin da aka kashe aka halaka annabi, mutanen annabi Salih. To shine da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daidai wannan kwarin, wani kwari ne kamar rafi ne haka, da ya zo daidai gurin sai ya sa abin da dinsa ya rufe, ya sa rawanin sa ya rufe fuskarsa, ya rufe kansa, ya kara wa dabbarsa kaimi, abin hawansa kaimi. To sahabbansa su ma su yi sauri a zo a wuce, har yake cewa la tadkhulu buyutal qaumil mu'azzabin illa an takunu bakin fa in lam tabqu fatabakaw khashyata an yusibakum ma asaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku shiga gidaddajin mutanen da aka yi wa azaba sai dai kuna masu kuka. Wato in za ku shiga kuna kuka, kuna zubar da hawaye, in ba za ku iya kukan ba ma ku kakalo kukan, domin kada abin da ya same su na azaba ya same ku. Ka duba shekara dubin nai da yin azabar, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jewa al'ummarsa tsoron kada irin wannan azabar ta shafi abin nan ɗinsa. Amma yanzu mutane sai ga wa'anta ku bude ido, kaga mutum ya shiga koban ya fito ana daukan shi da kyamara ana daukan shi hoto. Gafa abin da Annabi yake cewa in za ku shiga gurin ku shiga ku wuce da sauri, kada ku tafi a hankali ma, ku wuce da sauri, kuma ku riƙa kuka, kuna nuna nadama, kuna nuna tsoronku ga Allah, kada abin da ya same su kuma a wannan yanayin ya same ku. Kamar da yake dan adam gafalalle ne kuma da jahilci tattare da shi, sai ga mutanen wai wanda suka samu suka dan leka gurin, sai kaga an je an shiga kogon a ce dauke ni hoto, ko me zai tuna ya tuna gashi a gurin samudawa. To dan menene? To shi yasa za ka ga duk inda aka yi azaba, aka yi wa wasu azaba, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar mutanansa in sun zo daidai gurin, yanzu kamar a gurin da aka yi wa Abrahata aka yi masa azaba, inda ake cewa wadi muhassir, kaga a sunna Annabi da ya zo gurin gaggawa yi ya wuce gurin, amma yanzu saboda ban sani ba bukata ce waye har hemomi ne ma a gurin, waje wasu ma alhazan can ake kada su su je su zauna. To baya daga cikin Mina, wasu suna cewa yana ciki, wani su ce wani bangare nashi yana ciki, wani bangare baya cikin Mina, shi ne wadi muhassir. Ubangiji ya ci gaba da cewa ma khalaqna as-samawati
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
Allah ce wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi, kuma ba mu halicci sammai da kasa da abin da yake tsakanin su ba sai da gaskiya. Wa inna sa'ata la'atiyatun, kuma lalle alkiyama tana nan tafi. Fasfahi as-safha al-jamil, kai kyakkyawan rangwame. Inna rabbaka huwal khallaqul alim, lalle ubangijinka shine mai yawan halitta kuma mai yawan sani. Wato Ubangiji madaukakin sarki bayan ya gama kawo waɗannan kissosi sai kuma ya rufe da wannan magana kamar murfi ne na cewa duk abin da Allah ya halitta da kake gani a sama da ƙasa, na mutum da aljan da dabba da duwar watsu da dukkan sauran halittun Allah, Ubangiji ya yi su ne bisa wata hikima, bisa wani gaskiya da adalci, ba haka suke kara zube ba. Ubangiji ya halitta sama da ƙasa, ya dora su akan wani mizani na adalci, akan wata doka, akan wannan doka suke tafiya. Dan adam shi ma da Ubangiji ya halicce shi, haka nan aljan da Ubangiji ya halicce shi ya bashi doka na if'al la taf'al, yi kaza kar kai kaza, sai da aka bashi bayan baya ta yanda kun minni huda fa man tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Don duk wanda Allah ya saukar a doran kasa, dan adam da abin nan sai da ya basu doka, ya ce ga tsari na
to inda a ce za a bi dokar Allah, za a bi tsarin Allah, to babu abin da zai samu matsala. Yadda kaga halittar sama da ƙasa din nan tana gudana ba matsala, tunda kake ba taba jin matsala ta faru a sama ko a bisa wani halitta da Ubangiji ya halitta, mai gudana da kanta ba bisa dokar Allah. Rana ta hudu ta fadi, wata ya zagaya abin nan masaukansa yadda yake zagayawa, komai yana tafiya daidai, ba taba samun tangarda ba. To da dan Adam shi ma zai bi dokar Allah, yadda sammai da ƙasa suka bi dokar Allah, yadda rana da wata suke tafiya bisa doka, to da ba wata matsala da zai gamu da ita. To amma shi ina, sai ya zamana shi baya bin wanda mizani da Ubangiji, shi zai iya saba. To da zarar ya saba zai samu matsala, a ce fitar da rana da faduwar ta, za a ce dan Adam yana da ta cewa a ciki, shi ma an danka masa wani abu, wani kaso na iko, shi zai rika bada umarnin fuduwarta da faduwarta. To kana ganin aka yi rigima tsakanin wane da wane, me kake zaton zai faru ba? To sai ya zamana Ubangiji bai sa komai a hannunsu ba, sai ya bar abin a hannunsa, su kuma suna gudana bil haqqi, saboda su daman ba su ɗauki taklifa ta jarraba ba. Ubangiji da ya ce ga amanarka suka yi, a Allah riƙe kayanka. Inna aradna al-amanati ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Da Allah ya kawo duwar sama da ƙasa da duwar wasu, amanar yace gata ya musu tayinta, sai suka ce Allah ba za mu iya dauka ba, dan Adam yace a dora mu, naji na gani, saboda azzalimi ne jahili ne, yana da yawan zalunci, ya cuci kansa, ya jefa kansa cikin halaka. To saboda haka su sai amana take tafiya take gudana daidai, amma shi nashin sai yaki tafiya daidai. Ka duba farkon surar Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insana allamahu al-bayan, ash-shamsu wal-qamaru bi-husban, wash-shajaru wan-najmu wash-shajaru yasjudan, wal-ardha wada'aha was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tatghaw fil-mizan. Ka duba alla tatghaw, Allah da ya fadi sauka abu halittar mutum da koyar da shi fasaha, allamahul bayan, ya koyar da shi fasaha, sannan kuma ya ce da rana da wata duk suna tafiya bisa lissafin da Ubangiji ya yi musu. Haka nan bishiya da mai tsayawa a tsaye da mai yaɗo a ƙasa, duk gabanin suna sujjada ga Ubangiji, kuma Ubangiji ya ɗaukaka sama. Sai ce wa wada al-mizan, sannan kuma sai ya ajiye wani mizani, mizanin da aka ajiye namu ne, su ga nasu mizanin suna yana tafiya akai, suna tafiya akai. To wannan mizanin in muka rike shi, to mu ma za mu yi rayu ba matsala, kamar yadda sama da ƙasa suke rayuwa ba matsala. Shi yasa yace Allah ta dafa fil mizan, kada ku yi shishigi, ku wuce iyaka, ku keta doka a game da wannan mizanin. Don haka kaga ashe ba abin da zai tabbatar da zaman lafiyar dan Adam sai idan ya bi dokar Allah. Da zarar ya saki layi, ya saki dokar Ubangiji, to yana cikin matsala. Ba kuma ranar da zai fita daga wannan matsala sai ya dawo kan wannan hanyar, ita ce za ta fidda shi daga matsala. Yana kauce mata, to zai shiga matsala. In ya dawo, to zai dawo kuma kan hanya turba wacce Ubangiji ya tsara masa, wacce ita ce ke da rayuwa mai kyau. To shi yasa bayan Ubangiji ya faɗi duk waɗancan kissoshi, da yadda annabawa suka zo suka yi ta karantar da al'umma, da al'ummomin su yadda gaskiya take, amma al'ummomin suna tawaye, da ƙarshe Ubangiji ya halaka su. To shine sai ya faɗi wannan mizani, yace mun halicci sammai da ƙasa, wa ma bainahuma, da abin da ke tsakanin su bil haqqi, da gaskiya. Don haka duk abin da kaga yana gudana, to akwai gaskiya a ciki. Ubangiji bai halicce su don wasa ba, bai halicce su don barna ba. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا يا أبنجي بكهلتش سما دقس مدام قرنا بكهلتش سدام واسابا فحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أبنجي كنا سما نمهلتش سما دقس دام واسا kawai dan wasa muka yi sama muka yi ƙasa muka yi uku muka yi duwar wasu muka yi rayuwa ku ɗaya dan kawai haka nan kawai a zo a gama rayuwa kuma kowa shikenan babu alkiyama babu hisabi babu aljanna babu wuta babu sakayya shikenan an ci bulis an gama rayuwa shikenan an ta'awatse a ubangiji ce ya daukaka ya tsarkaka ba zai yi irin wannan ba ta'ala Allahul Malikul Haq ubangiji Allah wanda yake sarki na gaskiya ya daukaka daga irin wannan a ce yayi abin nan yayi abu ba hikima don haka in ka ga al'ummomin da Allah ya yi su sannan daga baya halaka su to hikima sace ta sa ya haka don a tsarkake kasa daga gare su kada ya zama sun ci gaba da rayuwa a ban kasa kuma suna barna a duran kasa ubangiji ya share kaga akwai hikima waɗanda ubangiji ya bar su bai kama su ba yanzu suka ci gaba da barnar su kada kai kuskura ka zaci cewa yaya ubangiji zai yi wannan ga masu barna kuma Allah ya kyale su a'a akwai hikimar da ta sa ya kyale su lokacin da ubangiji kuma ya zo kama su zaka fahimci kuma a lokacin hikimar kuma sannan ba a nan rayuwa za ta kare ba akwai wata rayuwar a gaba in bai kama su a nan ba to zai kama su a gaba shi yasa ya ce wa inna sa'ata la'atiyatu kuma lalle alkiyama tana nan tafi saboda ko da a nan kun ga an kyale su suna ta yin abin da suka ga dama ba a tanka musu ba ba a jarrabe su da wani bala'i ba to kakkuza ta Allah ya manta da su ne ya kyale su ubangiji bai manta ba fasfahis safhal jamil kai dai ka kawar da kai kyakkyawan kawar da kai wato kai rangwame kai rangwame kuma rangwame mai kyau ubangiji ya yi umarni da rangwame mai kyau kamar yadda ya yi umarni da hakuri mai kyau fasabrun jamil kamar yadda ya yi kokari ya yi umarni da hijira mai kyau wajurhum hajran jamila kaga akwai asabrul jamil akwai asafhul jamil akwai alhajrul jamil asabrul jamil shine sabrun bila shakwa alhajrul jamil ko kuma asafhul jamil shine asafhu bila itab alhajrul jamil shine alhajru bila adha asabrul jamil kai hakuri kyakkyawan hakuri shine kai hakuri ba tare da kai kurmato gurin wani mahaluki ba Allah wato duk wani abin da zai same ka na kaddarar ubangiji mara dadi to ka jure hakurin da zaka yi hakuri mai kyau ta yadda ba zaka rika zuwa kana raki a cikin mutane ba ka san wani abu dan kankani in ya same shi na jarraba duk inda ya zauna sai yayi magana duk inda ya zauna sai ya faɗi irin bala'in da yake ciki to wanda zai kai zai yi ta kai raki a gurin mutane wannan ba shi da asabrul jamil asabrul jamil shine wanda ba zai kai rakin sa ba sai ga Allah inda ma ashku basi wa huzni ila Allah ya zama na Allah kawai zaka kai wa raki zaka kai wa kukanka ba wani mahaluki ba to wannan shine asabrul jamil asafhul jamil shine kai rangwame ba tare da zargi ba wato kada ka ce wa mutum ka yafe masa kuma kai ta zargin sa bayan yayi maka laifi ya zo ya nemi afuwa ya nemi rangwame ya nemi yafiya ka ce ka yafe amma dan anjima sai ka yi tsaki sai ka buga tsaki haba me ne dalilin yanzu kamar kai yadda muke da kai mun dade da kai na maka kaza amma ka zo ka yi min irin wannan dan Allah ya yafe mu na ce maka na yafe amma kuma dan anjima sai kaga wannan ba safhul jamil bane asafhul jamil in ka ce ka yafe masa sai ga kuma ka yi burbushi ka kamo hannunsa kun ci gaba da harka amma ka ce ka yafe kuma duk inda ka zauna sai kai abin nan surutu sai ka nuna bacin ranka kaga wannan ba sabrul ba safhul jamil bane alhajrul jamil shine ka kaurace mutun da ka san me laifi ne ko kasancewa zaman ka da shi zaka tutu amma ba tare da kai kai sa'ayi yadda zaka zalunce shi ba ka tutar da shi ba a'a wannan shine alhajrul jamil insha Allah za mu ƙara bayani akan wannan gobe bi iznillahi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada abinda muka kuskure Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in